أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن مسلمي منك أرغودي ما الله سبحانه وتعالى وانديها لتكوا دكو مي يبامو لاهيا يساكي بامو سامن دامر حد وادكو أتكي ونن دروسا ناك إيدر مسلمتي دروسا واندومكي فهمتر دكاو نمو دكوما الأمم مقابات ليا ونن أك إيدر ميكياو تأدين مسلمتي. دفاتن الله سبحانه وتعالى ya ƙara bamu fahimta mai kyau, ya bamu kuma ikon aikata duk abin da muka ji mai kyau don mu samu tsira da cin nasara a wannan duniya din da kuma ranar lahira bi idhnillahi ta'ala. Yau gashi da baiwa ta Allah subhanahu wata'ala mun kawo har darasi na 57, inda muna nan cikin dai bayanin sifofi na Allah subhanahu wata'ala, inda mun ƙare bayanin cewa sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala akwai, ana cewa sifofi ne na zati, sannan kuma akwai sifofi na aiki, wanda kuma su ma sifofin na aiki suna koma ma na zati ne, dan ana cewa duk sifar da baka iya ka kamanta ta ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan sifa din san ba ta dace da sifar Allah subhanahu wa ta'ala ba. Anan wurin abin da ya kamata mu sani shi ne, duk shibohin da suke nuna cewa a kore ma Allah sifofi gaba daya mun ce kuskure ne, saboda sifofin da muke gani na urfi, wanda muke gani a halitu, in dai muka ce yadda muke ganin su haka zamu kamanta Allah, to dama wannan shine babban kuskure. Amma duk sifar da zamu kamanta ta ba tare da mun kamanta Allah subhanahu wataala da irin sifar mutane ba, a mu tsarkake ta da duk wannan ƙasa da aibi, to wannan sifa din ita ta dace da zati na Allah. Yanzu bayan mun san duka wannan, abinda muke son mu ƙara sani shine ita sifa ta zati wanda aka ce ta zatin Allah ne, zaka samu da ita sifa din da zati na Allah din duk kusa, saboda suna tare da juna ba su rabuwa. Shi yasa ma suke cewa wai sifa din da ita da sifa da zati duka ɗaya ne, abin sifantawa da sifa duka ɗaya ne. Wannan Allah kadai yake banta da irin wannan kamanni, a ce sifa shi ita ce zatin shi, babu wani bambanci sabanin mu, sabanin mutane zaka samu wani sifa shi daban zatin shi daban, saboda mafi yawan sifofi yana samun su ne daga baya, baya da su da in ƙarhi ne baya da shi da sai daga baya samu ƙarhi, iko ne arziki ne da baya da shi sai daga baya same shi, alhali Allah subhanahu wa ta'ala duka ba wannan bane. Sannan abin da ya kamata mu ƙara sani kuma duk cikin wannan darasi din, sifofi wanda muke son mu kamanta su ga Allah mu sani su tsananin haduwarsu da zati na Allah yana sa a waje baya da za a kagan su, kamar yadda muka yi bayanin gani da ji. Ji in ka shi an ce zati, an ce sifa, sai ka dauka abu biyu ne a wurin ji ko amma a wurin waje a'a. Ana ba da misali ana cewa kamar mutum ne sifa shi ko nafsi din shi, ruhin shi da kuma ilimi. Kaga ruhin mutum da ilimin mutum daban-daban suke a wurin ji, amma in ka kalli mutum mai ilimi a wajen, abu guda kake gani, mai ilimi kake gani, ko kuma mutum ne kake gani, gashi nan ranshi ne kake gani, ga yanan kana ganin shi, kai dai abu guda kake gani, ba yau kaga ilimi daban mutum daban tare suke. To haka sifofin Allah kusan za mu iya kamanta da irin haka, mu ce zatin Allah da sifofin shi suna game ne, ba su rabuwa. Sai yanzu abin da muke so mu ƙara cikin wannan darussa din saboda kai ya zamanto mun tsaya sosai cikin bayanin sifofi abinda muke iya ƙara sani shine sifofi na Allah ba su da iyaka menene bayani sifofi na Allah ba su da iyaka mu sani ya zo a cikin alqur'ani mai girma sunaye da sifofi gaba daya kusan 120 a cikin alqur'ani sunaye da sifofi na Allah sun zo kimanin 120 cikin ruwayoyi kuma ruwayoyin kuma in ka hada gaba daya hada na sunna da shi'a kana samun sifofi da sunaye na Allah 99 to anan wasu malamai sai suke cewa sunaye da sifofi na Allah suna da iyaka me iyakar su kenan kamar cikin alqur'ani sun zo 120 ga wannan 99 su kadai banda wannan ba mu da ikon daukar wata sifa komin kyawanta mace Allah na da irinta ba mu da ikon wannan suka ce dole a tsaya daga wannan sifofin to wannan bahasi mu sani suna cewa bahasi ne juz'i ma'ana ba wani babban muhimmanci gare shi ba mu san cewa sifofi na Allah iyaka gare su ko ba su da iyaka muhimmancin shi bai da yawa kwarai amma a nan wurin tana yiwa ka tambaye mu kace to ku waɗanda kuke karatun shi'a menene nazariyarku me kuka fahimta daga ahlul bait game da cewa shin sunayen Allah suna da iyaka kuku ba su da amsa ita ce mu sani a wurin mazhabi na ja'afariya ko kuma mu ce shi'a an tafi akan sunaye na Allah da sifofin shi ba su da iyaka ba su da iyaka kuma ma'aunin su sune sifofin da suka zo sune na asli wanda suka zo cikin qur'ani da ruwayoyi amma duk sifa ka dauka in kaga suna kama da irin wa'annan sifofin to kana iya azama Allah su babu wani aibi sai dai mushkila ita ce mu sani duk sifofin da zamu dauka mu raba su ga Allah sai ya zamo mun gane wannan sifofin ba su da aibi ba su da wani tauyi ko ragowa saboda kar mu raba wannan tauyin ko ragowa ga Allah saboda Allah kamil ne kenan duk sifofin da za su nuna mamu kamala ta Allah to wannan sifofin su ne ake raba ma Allah shi yasa ma a nan wurin malamai suke cewa bahasin tauhidi na sifofi yana da hadari babba yana da babban hadari me yasa ke da babban hadari saboda ya zamanto wani abu ne wanda mutane sun zangi bashi muhimmanci a duk rayukan da suka wuce a duk zamanin da suka wuce amma mafi yawa suwaye suke gane wannan bahasin suwane ne suke iya gane hakikanin sifofi na Allah su ne waɗanda ƙwaƙwalwarsu cikakkar ƙwaƙwalwa ce tana da ƙwari ba sabuwar ƙwaƙwalwa ba shi yasa kana samun duk mai sabuwar ƙwaƙwalwa mafi yawa me yake gani yana ganin duk sifofin da yake gani ga mutum yana iya ɗora ma Allah su alhali wannan babban kuskure ne tsayan baku misali ta yadda za ku gane akwai waɗanda lalle ƙwaƙwalwarsa sabuwar ƙwaƙwalwa ce yanzu wanda zaka ce ma ga ɗakin Allah nan ana ziyarar ɗakin Allah in kana da kuɗi kai ma ka je ziyarar ɗakin Allah zaka yana ɗauka kamar irin tunanin ƙaramin yaro yana ɗauka ai Allah yana nan cikin wannan ɗakin akwai shi yana nan ko kamar mutanen da suke cewa mutum ne ya mutu a Saudiya misali kusan ɗakin Allah sai ce Allah ma kana inda kake nesa da ɗakin shi bai kyale ka ba ina har ka je wurin shi. Kai tsan ƙara baka wani misali, ku gane akwai mutane waɗanda lalle ƙwaƙwalwarsu sabo ƙwaƙwalwa ce. Akwai wani wanda ya zo irin watan azumi ya samu tahiya ziyarar ɗakin Allah, sai ya zo ya samu irin masu karatun nan masu zaƙin murya na Larabawan Saudiya suna karatu irin su Abdurrahman Sudais, yana karatu mai zaƙi. To shi saboda rashin sabo bai ji irin wannan muryar ba a inda ya fito, da ya zo a wurin sallah cewa yake yi ni wai mamakin da yake yi, da ya ji sautin yana ratsa shi, Qur'ani yana ratsa shi, sai ki ce ma wannan kusa gare shi, kai ina ji da yau ogan da shine shi da kanshi ne ke jin karatun ko wai tambayan mutanen ne yake yi, wai yana ganin yau Allah shi da kanshi ne ma yake jin karatun Qur'anin bai sa kowa bai yi. Ana samun irin wannan mutanen a cikinmu suna rayuwa, ƙwaƙwalwarsu kuna ganin irin yadda take gane al'amurra. Saboda ka irin waɗannan mutanen su ba mamaki ba ne don sun ɗauki siffar da suke gani ga Allah, ko mu ce siffar da suke gani ga mutum su ɗora ma Allah ita, ba abin mamaki ba ne, saboda daidai gwalgwadon ƙwaƙwalwarsu ne. Amma waɗanda suke da ƙwaƙwalwa mai zurfi su suna gane cewa Allah yana da siffofi masu kyau, kuma duk siffar da ka ɗauka ta wata halitta in dai har ka san tana da wata naƙasa, wani tauyi ko wani raguwa ko wata dai matsala, to ba za su ɗora ma Allah wannan siffar ba. Wannan su ne wanda suke iya gane siffofi na Allah. Kuma kamar yadda muka ce ma'auni shi ne, suna ɗauka siffofin da suka zo cikin Al-Qur'ani da irin siffofin da suka zo cikin ruwayoyi, su kalli kamala da ke gare su da girman daraja da ke da wannan siffofin, to duk siffar da suka samu kuma ko da ba ta da irin wannan misali, bata ida kai wannan ba, in dai har ya kasance ba ta da matsala ko kaɗan, ana iya a ɗora ta ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ya kasance kamar yadda muka gani ba ta jawo matsala ko kaɗan. Wannan shi ne nazariya na malamanmu na Shi'a wanda suke nuna siffofin Allah suna da yawa, kuma kamar yadda muka ce bahasi ne juz'i, bai da wani tarin muhimmanci ƙwarai wanda in har samu saɓani kai ka ta yi akan suna da iyaka, ni na ta yi akan ba su da iyaka, ya zamanto mun samu matsala tsakaninmu. Duk da muka ɗauka suna da iyaka ba su da iyaka, wannan bai da tasiri ga Allah ko ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala. A yanzu me muke so mu ƙara sani cikin wannan darasi na gaba? Shi ne kusan mu ce na ƙarshe cikin wannan bahasi ɗin, shi ne mu sani wanda ake ce ma wajibul wujud, kamar wanda muka sani shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Dukkan sifofin shi suna da cikakken kamala. Kamala kuma kamar yadda muka ce ba ta da misali, mu ce ga wani ainihin abin da za mu iya gane kamala da shi, ma'auni wanda za mu iya gane kamala da shi. Amma mu mutane in muka ɗauka wasu kamala tamu, kamar yadda mun sani bai yau mu ɗauki wannan kamalan mu ce ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ma yana da kamala. Kamar yanzu misali, mutumin da yana da iyaye na ƙwarai, ga uban shi ga mahaifiyar shi misali, kaga wannan yana da cikakken kamala saɓanin wanda an same shi ta hanyar banza misali, su waɗannan ta hanyar aure da komai aka same shi, kaga shi kamala ne gare shi. Amma zaman a ce yanzu wannan sifa ɗin ta wannan mutum mai kamala ka ɗora ta ga Allah, kamar yadda wasu suna da kuskure suna ganin Allah yana da ma uba da uwa, kaga a wurin mutum kamala ne, amma a wurin Allah ba kamala ba ne. Sai mu kiyaye, akwai sifofi waɗanda sun dace kamala ne ga mutum, amma ga Allah ba kamala ba ne. Saboda kuma na dakata a cikin wannan darussa ɗin, sai kuma darasi na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.